Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu tattauna ne akan yaye wato weaning a turanci. Yaye dai wata hanya ce da ake bi wajen dakatar da yaro daga shan nonon uwa. Kuma tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki a shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya dake Abuja. Likita barka da wannan lokaci. To likita masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan yaye.
Yaye a likitance shine lokacin da aka fara ba yaro wani abu wanda ba nonon uwa ba da niyyar yaron ya fara karbar abinci har akai ga lokacin da zai iya samun isasshen abincin da zai iya tsaida nonon uwa. Wannan ya dan sha bamban da yadda al'adance mutane suka dauki yaye, wanda shi al'adar mu zaki ga dare ɗaya ne ake dauki yaro, amma a likitance abu ne da yake tsawon lokaci, yawanci daga wata 5 zuwa 6 ake farawa har kuma yaro ya kai kusan shekaru kafin a tsaida nonon. Wannan abinci da ake sawa ake ba yaro yake fara karba, to shi a likitance shi ake cewa weaning, wato yaye, maimakon dauke shi da ake dare ɗaya a al'adar mu. Kina akwai dan bambanci.
Kai maganan dauke shi da ake yi dare ɗaya, zaka ga wasu ma har a kai shi wani wajen a raba shi da mahaifiyarsa. Menene tasirin hakan ga yaro?
To akwai abubuwa da dama. Na farko dai da buƙatar a gane cewar su fa yaran nan su ma mutane ne kamar yadda kowane mutum yake, sai dai kawai su ƙanana ne wala Allah ce a karancin hankali da wayo, amma suna jin zafi, suna yin murna, suna yin bakin ciki, kuma idan aka raba su da iyayensu abin nan yana damunsu. Suna da wato abin da ake cewa turanci emotion. Saboda haka ɗauki wannan da ake yi, zaka ga wani yarin daga ranar da aka ɗauke shi ɗin nan ya fara da kuka, mutan gidan ma ba za su yi bacci ba. Sannan ita kanta uwar za ta iya shiga cikin wani hali yadda za ta shiga cikin matsanancin damuwa, wanda idan tana da irin cututtuka kamar abin da ake cewa depression, wannan abin yana iya tada shi ko kuma ya ta'azzara shi. Saboda haka abu ne da yana iya zuwa da matsaloli sosai. Wani yaron wannan dalilin zai sa ko abincin ma ya gici, ko kuma wani yaron ko da wai ba yaye ba, uwar shi da za ta yi tafiya na sati ta dawo sai ka ga ta zama mai baƙuwa, ko yana jin kunyata, ko yana ma gudun ya mata magana wannan sati guda kadai, bare kuma yayi da ake yin wani lokaci watanni ba. Saboda haka yana shafar su, yana shafar tunaninsu, yana shafar abin da a turanci ake cewa emotions su.
To likita, menene ma abu na farko da ya kamata a yi kafin a ce an yayi yaro?
To abu na farko shine lokacin da yaro ya kai ga ci wani abu banda nonon uwa, wato kusan wata 6. Saboda kin ga ai kafin wannan lokacin yawanci abin a turanci exclusive breastfeeding, yaro yana kan nonon uwa ne zalla. To daga lokacin da aka kai lokacin da za a gama maganar nonon uwa zalla, to lokacin za a fara gabatar da wani abinci. To a wannan lokacin abinda ake yi masa na farko ba wai dan ya ce koshi bane ya cika ciki, a'a, bakinsa ya dan fara to ko wani abinci banda nonon uwan nan da yake sha, sai ya zama kenan a rana dan abinda zai ci din ba wai ya taka kara ya karya bane, amma ya fara sanin cewa akwai bambanci kala-kala na abinci, kuma ya fara karba. Ana nan yana dan karba kadan-kadan, ana kara masa shi ma yana sha, yana buƙatar. Sai ka ga yawan lokacin da yake neman shan nono ya ragu, kuma yawan abincin da yake ci ya karu, har ta ga nonon da yake sha ma ya zama kawai na sabo ne, wai dan zai cika mai ciki bane. Wani lokacin sai kasance kawai dan da daddare ne kawai za su sha nono, da rana yana harkokin shi yana cin abincin shi. To a wannan lokaci sai kasance ko da an tsaye da nonon abin ba zai dame shi ba, saboda ya kasance yana cin abinci ne dama mafi yawanci ba nono ya, kuma a wannan lokacin baya buƙatar sai an raba shi da uwar shi, yana tare da uwar shi, kuma sai a yi abin nan cikin kwanciyar hankali.
To likita, kai bayanin cewa wato kamar daga wata shida har tsawon ma shekara biyu ya kamata a ce an tsaida yaro daga shan nonon uwa. To kamar tsawon wani lokaci kenan za a ce yayi yana dauka?
To kin ga daga wata shida nan zuwa shekara biyu kenan ana magana kusan mutum yana da wajen wata 18 kafin a ce an yaye yaron nan a hankali ba dare ɗaya ba a hankali yadda zai saba kuma zai karbi abinci kala-kala sai ya kasance kenan lokacin da zai bar shan nonon babu wani siri da zai akan ko lafiyar shi ko akan cin abincin shi.
To likita, wace hanya ce ma mafi sauki na yaye yaro?
Hanyar kenan mafi sauki a farko ne abinci kala-kala har ya saba da abincin har ya zama baya neman nonon sannan kuma ba buƙatar cewa sai an raba shi da nonon a lokaci da a hankali ne ake janyewa ba kuma sai an raba shi da iyayen shi ba. Akan samu matsala sosai a yanayin yadda ake yin yaye irin namu na gargajiya. A wani lokacin zaka ga yaro baya cin komai abinda yake cin kawai nonon uwa ne sai ko dan kunu kawai kuma dare ɗaya sai a ce an raba shi da nonon ma. Ana iya samun matsala wato shiga yaro ya samu wato ciwon yunwa saboda wannan. Shi bai samun abinci isasshe ba kuma dan wanda yake samu din ma an hana shi. To matsala sai ta shiga nan sai a samu ciwon kamuwa wato malnutrition sai ka ga an samu matsala ba karama ba.
To likita, banda gwada masa wasu kalan abinci da ba nonon uwa ba, shin akwai wasu dabaru da ya kamata iyaye su yi kafin yaye yaro?
Akwai dabaru. Na ɗaya, akwai sinadarai da ya kamata misali a ce abinci mai gina jiki. Za ka ga wani yaron kusan abinda ake ci ba wai abinci ne mai gina jiki ba. Sai kasance dangin abinda turanci za a ce carbohydrate ne kawai. To amma lokacin da za a fara yayan nan to ya kamata a fara lissafin yadda za a yi. Ya kasance abincin da yaron nan zai ci abinci ne wanda yake a turanci da ake balance diet. Kenan akwai gurgudan nau'in protein da na nau'in maiko da sauran sinadarai irin na su vitamin da sauransu. Na ba yaro a hankali yana ci yana samun isasshen lafiya kuma yana girma yadda ya kamata ya zama kafin a ci za a tsayar da nono din ya zama ya kasance a kan abincin. Wasu yaran ba su saba da abinci ba dare ɗaya za a ci da cire da nono a dora a kan abinci sai kasance abinci ma ba su lafiya ciki ba sai zama dalilin samun matsala.
Na'am, to likita, ka yi bayanin cewa wato daga lokacin da aka fara gwada masa wani abinci ma da ba nonon uwa ba lokacin kenan an ɗauko hanyar yaye shi, kuma wanda kai bayanin cewa har sai ya kai shekara biyu kafin a ce kwata-kwata an cire shi daga nonon uwa ko kuma a ce kamar wata 18 daga wannan wata 6 din. To likita, idan yaro bai kai waɗannan watannin ba aka yaye shi, shin zai iya yin tasiri a kan shi hakan?
Matuƙar yaro yana cin abincin da gata kuma yana samun sinadaran da jiki ya bukata ba sai sai ya cika shekara biyu wala'an da kanshi ma zai bar nonon. To amma abin da sa mai bayanin cewa har tsawon shekara biyu nan kada iyaye su zama suna cikin gaggawa ba abu ne da ya kamata a yi gaggawa a cikin shi ba saboda shekara biyu makofin nan na yaro yana da tasiri a kan kusan duk tsawon rayuwar shi. A lokacin da idan aka samu matsala da yunwa za ta iya shafa kwakwalwa daga har tunanin shi zai iya shafa saboda haka ba abu ne da ake garaje ba amma idan yaro ya kasance an yi yaye shi bai kai wannan lokacin ba matukar yana cin abincin da ya kamata ya ci da sinadarai daren da ya kamata ya samu abinda dai jiki yake bukata yana samu to babu wani matsala. To amma dai ba abu ne na gaggawa da za a ce cikin sati guda dole a gama yaye ko wata daya a yana da isasshen lokaci da za a bi a hankali a yi bukata abin cikin nasara.
Na'am, to likita, wasu ma sukan ce wai daga yaro ya kai wata 6 duk abin da zai sha a nonon uwa ba wani amfani yake masa ba ko kuma idan ya haura wata 6 nan wato kawai dai yana sha ne dan sabo ba shi da wani amfani. Shin da gaske ne daga wata 6 nonon uwa ba shi da amfani a jikin yaro?
Wannan ba gaske bane kuma masu wannan maganar ba su da wani a likita ko kuma addinance ma ba su da wannan mutum kawai dai ya ci ba dine mutane kowa ya bude baki ne magana ya san ran shi amma babu wani kudi akan wannan.
Masu sauraron mu, kada dai ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato
Dr. Lawan Satahir
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu huta lafiya kuma da fatan za a bi shawarwarin da likita ya bamu
ba mu ai hoje da ke ba sai da ke ka ce duniya ana ta wani kari ba ana rawa ku